والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الفقه الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحالة الثالثة.
حالي نؤكد.
ألا يأتي دليل يدل على إباحة الفعل.
حالي نؤكد. نقالوا أيضاً نقالوا حلال. حالي نؤكد إذا أقالنا تشوهونا أي شيء حلال. بمعنى با لادا با زليل. شيني ألا يأتي دليل يدل على إباحة الفعل أو هذري. Ya zamanto wani dalili bai zo ba wanda zai nuna halaccin aiki ko hana shi. Ya zama ba wani dalilin da ya zo da yake nuni akan halaccin aiki ko kuma haramcinsa. Kawai gashi nan dai kawai ba a samu dalilin da ya zo ya ce haram ba ko ya ce halal.
Fa yakunu hadha al-fi'l mubahan.
Sai wannan fi'ili sai wannan aiki ya zama halal.
Bina'an 'ala al-bara'a al-asliyya.
أنا وقت أنجنا شيء أكل البراءة الأصلية. الأصل في كل شيء الإباحة. الأصل في كل شيء الإباحة. وقت إذا يجب أن تقول باب النسل الذي يزوي حرم تا وتا الآدة. باب النسل الذي يهل التاشي. تؤثر إن شهل لي. دون الآدة نبكي أي كتاوة. كوني كيرا كيرا نبكي. إن يجب أن تقول باب النسل الذي يهرم تا وني كيرا كيرا. babu nasar da ya halatta shi to sai kuma mai albara'atul asliya al-aslu fi kulli shay al-ibaha an gano wannan ku yau wani zama da wani al'ada da mutane ke aikatawa misali zan kawo babu nasar da ya hana durkuso babu nasar da ya umurni a yi durkuso sai zama mai sai durkuso ya zama halal al'ada ne wanda yake halal tunda babu nassar da ya haramta shi babu nassar da ya halalta to amma idan aka samu nassar da ya haramta shi ba sai ya zama haram ko kamar yadda akwai nassoshi da suka haramta durkuso mun riga mun yi bayanin ta can baya to da ba don wayannan nassi ba to za a bar shi ne akan halal duk wani al'ada da mutane suke kan shi sarakan uku sarakan bakwai sarakan arba'in duk wa'innan gabaki ɗaya al'ada ne in babu nassin da ya hana shi to sai ya zama bara'atul asliya to an samu nassin da ya hana saboda nassi ya hana a keɓance wani abu a keɓance wani lokaci ko wata rana da wani nau'i na ibada a keɓance wani lokaci ko wani rana da wani nau'i na ibada an gani ba tare da ainihin wani shari'a daga Allah ba to wannan ya zama bid'a ba shi da asali an gani ku to saboda haka duk abin da kaga mutane suna aikatawa yanzu yaya hukuncin sanya kwalli da Ramadan sanya kwalli da Ramadan akwai hadisin da yazo ya nuna halaccin shi yana nan cikin bulugul maram amma hadisi ne da'if bai inganta ba to tunda babu wani nassin da yazo ya haramta kwalli ko ya halalta shi to yanzu ya za a yi sai ya shiga cikin bai sai ya shiga cikin bara'atul asliya an gane ku za ka iya sanya kwalli a cikin ramadan babu nassin da ya hana babu nassin da ya umurni da shi ya halalta an fahimta wannan ko yawwa to kenan duk wani abin da ka gani a duniyar nan na al'adar mutane ko wani kayan kere-kere na mutane wanda ba a samu nassin da ya hana ba ko nassin da ya ba da umarni kawai ya yi inda ya zama to al'ada ne ba addini ba in babu ne na ibada shi kuma asalin shi menene asalin shi at-tawaqqu abin da ya shafi ibada asalin shi a dakata sai an samu nassi idan ba a samu nasi ba to ya zama to haram wannan ga abin da ya shafi ibada kenan amma abin da ya shafi mu'amala al'ada da kayan kere-kere duk wannan gaba ɗaya asalin shi halal sai an samu nasi da ya ce haram na'am wa alaikum salam Makilin shi za a sashi daga cikin abinci ne? Ko wani abin sha wanda ɗan adam ke buƙata ya rinka sha ko ya ci? Sai dai ƙananan yara ko? To idan mutum makilin ya zarce zuwa gare shi, in muka ɗauki ƙa'ida na malikiya, malikiya su suna ganin kwalli ko makilin ko azuwaki idan mutum ya zo ya wuce ya zarce har abin ya wuce. Ya karya mai azumi amma imam shafi'i yana ganin duk abin da asalin shi ba abinci bane wanda kai kanka baka sha'awa ma ka haɗiye shi ko ka cinye shi sai ya zo ya zarce bai karya maka azumi ba na misalin shi
akan nakhli
yanke icen dabino
alƙali
imamu ahmad ya faɗa gaba da yanke icen dabino ya hukuncin yanke icen dabino tunda ba a samu nassin da yace a yanke ko ka a yanke ba
laba
sai ce babu laifi
lam nasma fi kulli nakhli shay'an
ba mu ji wani abu game da yanke icen dabino ba
fa ma'ana zali
mai ba'anan ba mu ji wani abu ba
annahu yabqa 'ala al-ibaha
ma'anan wannan zai wanzu akan ibaha
hatta yarda dalilun
ya zo ya nuna haram tunda dai ba a samu nassin da ya haramta ba zai tsaya akan halal har sai an samu nassin da ya haramta shi in ba a samu ba to za a ci gaba da mai halatta shi ko gano wannan ko kaga imamu ahmad ya yi amfani da wannan ka'ida na albara'atu al-asliya al-asalu fi kulli shay al-ibaha an gano wannan ko to saboda haka a riga bambantawa tsakanin ibada da mu'amala abinda ya shafi ibada al-asalu fil ibada al-hazar asali ga ibada haramun ne ka aikata sai an samu nassin da ya ce kada ka yi shi kuma abin da ya shafi al'ada na mutane ko kayan kere-kere ko kayan amfaninsu asali ka yi ta amfani da shi sai an samu nassin da ya ce kada ka yi an gani shi ya sa motoci da jiragen sama ko da babu zuwa zamanin annabi asalinsu ka yi ta yi sai an ce kada ka bari an gani su kwamfuta su wannan wayan da muke amfani da shi an gane duk wayannan abubuwa gaba daya kayan amfani ne asalinsu duk abin da ke duniyar nan gaba daya Allah ya yi su ne dan amfanin mu mai ta amfani da shi sai an samu nassin da yace kada mu na'am wa alaikum salam
ko da babu nassi akan abu ya haramta wani abu amma shi mutum ne yace wani abu da yake umarcin sa sai haramta wa kansa
zai taba
mutuncin sai haramta wa kansa ya yi
cewa ya ce wai ko da babu nassi akan abu amma sai mutum ya fahimci wannan abu zai iya taba mutuncinsa to yanzu yaya ya yi daidai in ya haramta wa kanshi kamar wani abu ne zai iya taba mutuncinka a ɗan kawo mana misali mu gani
misali kamar jama'a wanda biya ta amma su wa kamalin ko dan yanzu amma ana cire ana musu ana shewa misali
a to ai jama'a dandali ga malami ana musu ana shewa dama wannan zai iya zubar da mutuncin malami bai kamata ya rinda magana akan abin da bai da muhimmanci ba yanzu ya shiga cikin jama'a a yi ta wasa ana dariya ana tafawa zai iya sanyawa ya zubar da mutuncin shi yanzu a bai da kima kuma cikin mutane
an gane
shi ne
na'am dinu sadu sunna mana wato
bismillahir rahmanir rahim
hal yajibu intisal ma'mur bihi fawran
shi yana halatta bin umurni da shi
yajibu intisal al-ma'mur bihi fawran
shi abinda aka bada umurni da shi shi yana wajaba wato abu wannan umurni da gaggawa idan an bada umurni shin yana wajaba abu umurnin da gaggawa ko kuma ana iya yin jinkiri
auyatu ta ala tarafi
ko yana halatta akan jinkiri kamar Allah da yake wallahi ala nasu yujin bai man istaqa ila sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar dakin sa ga wanda ya samu iko zuwa to yanzu wajabta wanda Allah ya mana ziyartar dakin shin da gaggawa ne ko umurnin ko kuma akan jinkiri ne
ya kana al'amuru qayyadan da waqtin
da gaggawa ne ko akan jinkiri ne Allah da yake kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum shin da gaggawa ne ko da jinkiri sannan Allah da yake wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ya hukuncin rama azumi shin rama azumi da gaggawa ne ko da jinkiri ne ku gano wannan in ka ce da gaggawa ne ana idar da sallan ana gama tsiki ana gama idi zaka fara ramuwa in baka yi ramuwa baka yi zunubi ba za ka yi tsiki shawwal ba sai ka gama ramuwa azumin da ake binka to man ka dauke shi ala tarafi zaka iya yin ainihin zaka iya yin wannan tsiki shawwal bayan ka gama tsiki shawwal sa'annan sai ka zo ka yi mai sabu kai wannan to shine shi umurni wajibi ne abu umurni da gaggawa ko wajibi ne abu umurni da jinkiri na'am
idza kana al-amru muqayyadan bi waqtin yafutu al-adaa'u bi
fawatihi
idan umurni ya zama to an kayyade shi da lokaci
yafutu al-adaa'u bi fawatihi
idan ya kasance umurni an kayyade shi da lokaci in an sa bai lokaci wanda bayar da shi yana kubucewa da kubucewar lokacin wanda bayar da shi yana kubucewa da kubucewar mai lokacin in ya zamanto lokacin da aka sanya din nan in baka yi shi a lokacin ba zai kubuce to ya ra'ayi
na falaki na fi wujubi fawriya fi waqti muhaddad
babu laifi babu sabani akan wajabcin gaggautawa a lokacin shi da aka iyakance babu laifi babu sabani ga wajabcin gaggautawa a lokacin da aka iyakance ko ba lura ba tunda dai shari'a ta riga ta sanya lokaci ta ce in baka yi ibada a wannan lokaci ba ya kubuce kamar azumin ramadan yanzu idan ba ya azumin ramadan a cikin watan ramadan ba ya kubuce ba za ka iya cewa za ka jinkirta azumin zuwa wani wata ba an gani shi yin azumin ramadan wajibu ne alal fawr da gaggawa ko ba gaba sannan kuma kamar me zamu iya sanya shi zan wajibun alal fawr aikin haji ina iya samun kuɗi in ce sai shekara mai banda wannan shekara shekara mai zuwa zan ci na? Sallah sai muke ce sai wani wata zai yi ba zai yi a wani na abinda ake nufi dama can an sanya ma lokacin aikin hajji ka san cewa watan zulhijja shi ake yi sai ka zo sai ka iya aikin hajji ka ce sai shekara mai zuwa zulhijja ne shekara mai zuwa ba wannan shekara ba shekara mai zuwa ko nan da shekara uku za ka yi jaya an yi daidai na? In an kira sallar juma'a sallar juma'a ba ya halitta mutum ya jinkirta shi zuwa wani lokaci idan mutum ya ƙi sallar juma'a zuwa wani lokaci ka ganin ya yi laifi shi wajibi ne alal fawr ana so lokacin sallar nan ka je ka yi sallar kada ka bari ya kubuce ma an gane wannan ku to fala khilafa bi wujubi al-fawriyya
fi waqti al-muhajj
babu sabani akan wajibin gaggautawa a lokacin shi da aka iyakance
as-salawati al-khams
kamar salloli guda biyar kowanne an sanya mai lokacin sa
so mushahar ramadan
da azumin watan ramadan kowanne an sanya mai lokacin sa
amma malami muhajjat bi waqti
amma abinda ba iyakance shi da lokaci ba ba iyakance mai lokaci ba wanda bayar da sallah ke kubo bayar da shi ke kubcewa da kubcewar lokacin
zahirin mazhabin hanabila annahu ala al-fawr
zahirin mazhabin hanabila shi akan gaggawa ne in dai ba iyakance mai lokaci ba wanda ainihin ibadan zai kubce da kubcewar lokacin ya zama to ba iyakance mai lokaci ba to zahirin mazhabin hanabila akan gaggawa ne tunda ba a sa mai lokaci ba wanda za a ce ibadan zai kubce da kubcewarsa to kawai za mu ɗauke shi akan gaggawa ne kai da gaggawa shi ne zahirin mazhabin hanabila saɓanin shafi'awa da ainihin malikiya
mustajilina bima yali
suna kafa hujja da abin da yake biyowa gashi nan
dalilin awwal
dalilin farko
qawluhu ta'ala
shine yanda Allah ke cewa
sari'u ila maghfiratin min rabbikum
ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku ko ba lura ba ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku kenan kaga tunda dai nufi bai zo ya ce ayi da sauri ko ba da sauri ba kawai za a ɗauke shi da sauri ne to duk matsalar da babu nassin da ya zo ya ce ayi da wuri ko ka ayi da wuri kawai an dace ka yi to kawai ka yi amfani da wannan aya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi tsere zuwa ga neman gafara daga ubangijinku
wa qawluhu ta'ala
da kuma yadda Allah ke cewa
sabiqul khairat
ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairi kenan duk abin da aka ce aiki alkhairi ne ka yi tsere zuwa gare shi
kada amara Allah ta'ala bil musara'a ila fi'l
haqiqa Allah ta'ala ya yi umurni da yin gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi
misali amr fawran khairu
bin umurni da gaggawa alkhairi ne aiko bin umurni da gaggawa ai alkhairi ne
wal amru yaqtadi al wujub
umurni yana hukunta wajibci amma kaba hujja da wannan ayoyi kaba hujja da wannan ayoyi akan cewa duk wani nassi da yazo akan cewa kai aiki amma nassi bai ce kai da wuri ko ka kai da wuri ba kawai za mu ɗauke shi da wuri ne sai a kawo wa'innan ayoyin shin wa'innan ayoyi guda biyu za su iya zama dalili akan haka shi wannan an ce ku yi tsere ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku nan abin da ya shafi neman gafara aka ce ku yi gaggawa zuwa gare shi nan kuma ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairai ku yi tsere to kenan duk wani aiki na alkhairi wanda shari'a bai ce mana ku yi ko kan ku yi ba kawai ayi sauri da wannan dalili ko aikarwa aka yi tunda ayyukan alkhairai ko wanda yake mustahabi ba akwai ayyukan alkhairai da suke mustahabi ba dole bane idan an ce ayi gaggawa zuwa gare su dole ashe duk wani aiki alkhairi dole ne ayi gaggawa zuwa gare shi kaga wannan fihi ma fihi Allahu a'lam
dalili tsani
dalili na biyu
anna wujuban bisalil amr ala al-fawr
lalle wajibcin bin umarni da gaggawa
wa muqtadahu inda ahli al-lugha
shine abun hukuntawa a wajen malaman lugha wajibcin bin umarni da gaggawa shine abun hukuntawa a wajen malaman lugha su malaman lugha suna ganin bin umarni da gaggawa shine wajibi
inna sayyida kawu law qala li khadimi
lalle shugaba da zai ce wa bawansa mai maka hidima ka shayar da ni
fa akhara al-intisal
sai bawan nan yayi jinkiri wajen bin umarni da mai gida ya ce wa bawa shayar da ni sai ne sai bawan nan yayi jinkiri ya kuce gari mai gidan nan zai kyale shi to wannan bawa wannan hadimi ya cancanci zargi
wa hasana tawbihuhu wa zambu
kuma zargin shi da sukan shi ya kyautatu da zargin shi da sukan shi na ce ɗibo mu ruwa sai kama yin wasu harkoki na shi ina ruwa sai ce to ai ka bada umarni ne ban san ko alal kawar bane ko alal karatu mahaifinka ya ce wane je ka dauko min littafi na a cikin daki sai ka ce kawai kana tattaunawa da abokanka wane ina littafin ai ka bada umarni ne umarnin zai iya daukan wajibin alal kawar zai daukan wajibin shi sani na jinkiri na dauka sai gobe yaya a wajen malaman luga idan mai gidanka ko babanka ya bada umarni kai tsaye wannan umarni yana daukar gaggawa ne sai idan baban ya ce ma ka aikata kaza gobe ina so ka mun wanki gobe ka gano wajen ya iyakance idan kai jinkiri ka bashi gobe dama baban da ya faɗa amma ce zo ka mun wanki sai ka ki ka cancanci a zarge ka ka saba ma umarnin babanka in bawa ne ka saba ma umarninsa na'am
walaula anna al-imtithala yajibu ala al-fawr
da ba dan bin umarni yana wajabta da gaggawa ba
lama hasana ahli al-lugha min as-sayyid an yaluma
khadim da ma abuta luga ba su kyautata ga shugaba ya zargi boyi boyinsa ba duk dai ya zarge shi
dalla ala anna ahli al-lugha
yajuruna al-imtithala ala
al-fawr
sai nuna cewa ma abuta luga suna gudanar da bin umarni akan gaggawa suna gudanar da bin umarni akan gaggawa
dalilin sabi
an yi karatu
al-usul min ilmi usul
kun ga yanzu wannan maganar yau din sittu shawwal ga shi kuma ana bin ka azumi to wannan abin zai yi tasiri shin umarni yana wajaba ne alal fawr ko alal sarati in ka dauka cewa umarni yana wajaba ne alal fawr to dole ne sai ka rama azumin da ake bin ka kafin kai mai
shawwal
saboda al'amuru wajibin alal fawr ne in ka dauka al'amuru wajibin alal sarati kana iya ajiye azumin da ake bin ka kai zuwa shawwal baka yi laifi ba to wannan yanzu yana bukata ne ka samu dalili da zai nuna maka cewa shin umarnin nan yana hukunta wajabci ne ko kuma yana hukunta jinkiri ne
nam al-usul min ilmi al-usul
bismillahir rahmanir rahim
wa hadha shart fi ma idha kana al-istithna min adadin
wannan sharadi a cikin abin da ya kasance istithna idan adadi ne
amma in kana min sifa
amma idan istithna ya kasance na sifa
sifu wa in kharaja al-kull aw akthar
yana inganta ko da duka sun fita ko mafi yawa sun fita daga cikin istithna'i misalin shi
qawluhu ta'ala li iblis
shine fadin Allah madaukakin sarki ga iblis
inna ibadi laysa laka alaihim sultan
lalle bayina baka da iko akan su Allah ya ce wa iblis lalle bayina baka da iko akan su sai ce illa man ittaba'aka min al-gawin sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakaku da mutanen kirki da halakaku zuwa suka fi yawa halakaku sun fi yawa lallai bayina baka da iko akan kan shedan sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakaku kenan sai dai mafi yawan mutane da suka bi ka saboda halakaku sun fi yawa to anan wajen an yi istithna'i mafi yawa ko wa atba'u iblis min bani adam akthar min an-nis mabiya iblis daga bani adam sun fi yawa fiye da rabi sun fi yawa fiye da rabi
qawluhu wa hadha ash-shart fi ma idha kana al-istithna min adadi
ce wanda ya wannan sharadi kenan idan ya zamanto istithna'i din na adadi ne shi
misalin mada
misalin menene
misalin 10
misalin 10 20 30 100 100
miliyon
10 miliyar miliyan 3 miliyan 10
wa haka da وقوله اما ان كان من صفه
اما ان يا كسance shi istithna'i na sifa ne
sahihu
yana inganta
karaj al-kull aw akthar
ko da duka ne gaba ɗaya suka fita ko mafi yawa suka fita
misali
shi
qawluhu ta'ala li iblis
shine inda Allah ta'ala yake cewa ga iblis
mai ibadi ne salaka alaihi
qawlan lalle bayina baka da iko akan su
inna man tabaqa min al-ghawi
sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku
min bani adam akthar min nisf
mabiya iblis daga cikin bani adam sun fi yawa fiye da rabi
al-murad bil aya huna ala hadd ma
abun nadi da aya anan gurgurdan abin da muka koro shi anan
al-murad bil ubudiyyati
abun nadi da inna ibadi ubudiyya al-amma
wato inna
nasa mutane gaba daya da kafirai da musulmi ubudiyya ne al-amma ba ubudiyya khasa ba
yani inna nasa alladhina hum ibadi
abun nadi anan lalle mutane wanda su bayina ne ba ka da iko akan su
inna man shamatu min al-rawi
sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku
amma idza ja'alna al-ubudiyya huna ubudiyya khassa
amma muka sanya ubudiyya anan ubudiyya khassa
al-istithna huna munqadi
istithna anan ya zama munqadi
na'am wa laysa lahu ta'alluqun bima
sai muka sanya ubudiyya ya zama khassa kenan bayin Allah musulmi kenan na kirki ubudiyya khassa ya zama bayin Allah musulmi na kirki kun gano wannan ku kaman man adani waliyan faqad azatahu fil harb wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ulibahu wannan wannan abdi din wani iri ne ubudiyya ce khassa shine bayin Allah musulmai na kirki to idan mun dauki inna ibadi laysa laka alaihim sultanu in aka dauka bayin Allah ne na kirki kun gane su ake nufi anan wajen sai ce to abinda ake nufi anan المراد بالآية هنا على حسب ما سكنا المراد بالعبودية فيها العبودية العامة يعني إن الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين للي متعني وأن سوني باينا دكا دكا رسو ما كده وني إيكو أكن كي شيئا سيدي وان دي بيكا لك شيئا هل لك فو
أما إذا جعلنا العبودية هنا عبودية خاصة
أما ما كسني عبودية أنا يزم عبودية كي وان تشي متعني كي to istisna'i anan wajen munqadi ne
wala sai lahu ta'alluqun bima dhakarna
ba shi da wani alaka da abinda muka ambata li anna
li an yakuna ma'anahu inna ibadi alladhina
ta'abbadu li wato sai zama to ma'anansa lalle bayina alladhina ta'abbadu li wanda suka yi bauta saboda ni
sallaka alaihim subhan
bayina da suka yi bauta saboda ni mutanen kirki ba ka da iko akan su sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku to kana da iko a kansu kenan banda bayina na kirki an gani kaman fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis iblis ya munqadi ne ko muttasil mala'iku sun yi sujada gaba ɗaya sai dai iblis muttasil ne ko munqadi munqadi dan iblis bai cikin mala'iku iblis daban mala'ika daban sai ga wata aya aka ce kana min aljin fa fasaka an amri rabbi ya kasance daga cikin aljanu sai ya karkace daga umurnin ubangijinsa afa tattakidunahu wa zuriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi salil zalimin badala
wa in aid fala tadkhulu fil bab alladhi nahnu
to idan muka dauke shi munqadi baya shiga cikin babin da muke cikin sa ja al qawmu illa kalban mutanen sun zo sai dai kare shin kare yana cikin mutane wani irin istithna'i ne wannan istithna'i ne munqadi amma nace ja al qawmu illa zaidan kaga wannan zaid yana cikin mutane mutazil ne wannan
فكلامنا في أن عبادي هنا يراد بها العبودية عامة.
ما قلنا مؤنن نا أن عبادي أنا ودن أنا نبغى عبودية يعني عامة. ويستثنى منها أنا توجي وادك تشكيتا إلا من اتبعك من الغاوي. سيدي وين تسكبيك اللي تشكيها لك أبو.
نجم الورقات.
سؤال بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم
احس على الاكل في اول الليل
سيقديتر اكن cin abinci a farkon dare
في اخر الليل
kuma yakodaitar akan cin abinci a karshen dare
sahaba lihirsihim ala al-ibad
wa to sahabbai saboda kudayin su akan bauta
sarabatun yuwasil
sai zama wasu daga cikin su yanayin tazarci yanayin wisal
ana hawo annabi sallallahu alaihi wasallam an wisal
sai manzon Allah ya hana su yin wisal
kada la tuwasil
yace kada ku yi zagegen azumi kada ku yi azumin tazarci
zalika li anna al-wisala ta'zibun lin-nafs
wannan saboda yin wannan wisal azabtar da rai ka ringa yin azumi kana yin wisal kamar ka azabtar da kanka ne ko mutum yana azumin ramadan dai azumin ramadan rana ya fadi da rana ya fadi me ya kamata a yi
sha ruwa
sai ki shan ruwa sai zarce da azumi shine wisal sai ya ci gaba da yin azumi har washe gari washe garin ma ya zarce wani washe garin ya zarce to irin wannan azabtarwa ne ga rai ya saba ma shari'a
lakin da hubbihim bil khair
wasal sai dai saboda san su ga aikin alkhairi sai suka yi wisal saboda sahabbai suna san aikin alkhairi sai suka yi wannan azumin na tazarci suka yi wannan azumi da ake kira zagegen azumi
hatta inna sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahu musallimin tarakahu
har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gansu sun nace suna yin wannan azumin misal din sai ya bar su su yi azumin misal din
ila an tabbata da dukul shawwal
har shiga watan shawwal ya tabbata har ya zama to shiga watan me shawwal ya tabbata
kuma kala
kare wannan kuma sai ce
ilalun da zikiko
yace wallahi da watan da wata yayi jinkiri da na kara muku
filan lawo
wallahi da wata yayi jinkiri tunda na ce kada ku yi wannan azumin kuce sai kun yi da watan yayi jinkiri da na kara muku an gane wannan ko
na'am
san filan lawo domin yin gwala a gare su kokari manzon Allah yana yin misal da manzon Allah yana yake yin misal sai su ma sahabbai su zo suna yin misal sai manzon Allah ya hana su sai suka ce innaka tuwasil ya rasulullah to ya zaka hana mu kai ba kana yi kuma kai ne shugaba abun koyi Allah ya ce la karka la lakum fi rasulullah uswatun hasana tunda kai ma kana yin wisal to mu muga ka kana yi sai muka koyi da kai me ne kun tunda kai mu ma zamu yi to sai manzon Allah ya kyale su aka yi wisal yau din nan ya wuce washe gari an kara yi sai rana na uku sai aka ga wata shine sai manzon Allah ya ce lauta akara hilal lazittukum da jinjirin wata yayi jinkiri da na kara muku wallahi da sai mun ci gaba da yi ko kwana nawa ne ga da ni da ku waye zai galabaita tankila lahu domin yin gwala a gare su
almuhimu nahawum anil misal
almuhim anan annabi ya hana su zagegen azumi
ya rasulullah
tilka ya rasulullah innaka tuwasil kai kana yi
kaifa tanhana an shay'in taf'alu
fa galiban idan mutum yana so ya hana wani abu to shi ya kamata ya fara bari to amma kasancewa wannan abin ya zama to khususiyya ne to sai manzo Allah ya ce musu wannan abin da kuka ina yi wato khususiyya ne wanda yake banta gare ni amma idan bai yi bayanin khususiyya bane za su iya koyi da shi duk wani abin da manzo ya aikata in dai yake banta gare shi sai ya gaya musu in bai gaya musu ba to za su iya yi an gane wannan ko to shine innaka tuwasil kaifa tanhana an shay'in taf'aluhu kai kana yin zagegen azumi yaya zaka hana mu dangane da abin da kai kana aikatawa
ala inni lakku ka hayati ko
sace ni ba kaman ku nike ba
ni azamu imuni rabbi wa iski
ni ina yini ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ina yini ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni dan ana dukun ana bashi abinci ya ci inda yana dukun ana bashi abinci ya ci kenan baya azumi yudimu ni rabbi wa yasini kenan maza Allah baya yin azumi bai ma yin azumin tazarce din me yake nufi da wannan idan kala ka idan mai magana yace
la kana Allah yudimu wa yasini
idan ya kasance Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi
shin
za mu dauka yanayin azumin tazarce kenan yanayin zagegen azumi kenan jawabi anan baya kasancewa mai yin tazarce domin yana ci yana sha tun da yana ci yana sha ashe baya azumi sai dai wasu malamai sun ce sai dai shi yana ci yana sha daga aljanna abincin yan aljanna baya karya azumin mai azumi haka aka faɗa wannan dai fahimtar shi ne wai abincin yan aljanna baya karya azumin mai azumi sai ya zamanto har yanzu yana tazarci sai dai abin da ya inganta wato abin da ya inganta al'amarin ba haka yake ba yudihi kuwa ala tahammul al-aqash wato ma'ana hadisin in ma ya zama Allah yana bashi karfi akan jurewa kishirwa da yunwa Allah yana bashi karfi akan jurewa kishirwa da yunwa ta inda zai zamanto kamar mai ci da sha wannan babu wanda yake da wannan sifa sai shi kadai wannan wani wani fassara ne wannan bai zama yayi nesa da tunani ba alaikum assalam
mutane ne guda biyu ɗaya na da ƙarfin jiki da kuma kowane da zai yi aikin alkhairi fiye da ɗaya shi kuma ɗaya shi yake kan cewa shi ma zai gwada a kan su ya kama ɗaya amma ba zai yau sai dai yawan da kan ya saba
kenan ai sai da ƙarfin su ba ɗaya ba بسم الله الرحمن الرحيم
وينتهي بهذا التفاضل التقسيم الصحيح الى سبعه اقسام
yana haduwa da wannan fifiko rarrabuwar hadisi zuwa ga kashi bakwai
wannan awwalan mattafaqa alayhi shaykhani al-bukhari wa muslim
shine na farko abinda malaman nan guda biyu suka yi ittifaqi a gare shi su ne bukhari da muslim to wayannan hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi a gare shi ya fi kowane hadisi a duniya inganci in an ce ma hadisi muttafaqun alayhi to sai zama to hadisi muttafaqun alayhi sai karo da wani hadisi wanda ba muttafaqun alayhi wanda za a rinjayar muttafaqun alayhi za a rinjayar wannan shi ne amfanin sanin haka na biyu
man farada bihi al-bukhari
sannan na biyu a wajen ƙarfi da inganci abinda bukhari shi kadai ya ruwaito bukhari ya ruwaito hadisi shi kadai sai yayi karo da abin da Ibn Khuzaimah ya ruwaito ko yayi karo da abin da Tirmidhi ya ruwaito idan Bukhari ya ruwaito hadisi sai yayi karo da ruwayar Tirmidhi to ya zama to ba za ka iya jinki ba sai a ajiye ruwayar Tirmidhi a cikin ruwayar Bukhari
talifa
na uku
an farada bi Muslim
sannan sai hadisin da Muslim ya kadai da shi Bukhari bai ruwaito shi ba Muslim ya ruwaito kamar hadisin Sittu Shawwal kaga Muslim shi kadai ya ruwaito Bukhari bai ruwaito shi ba an gane idan Muslim ya ruwaito hadisin sai ya zamanto Ibn Majah ya ruwaito hadisin da ya saba mishi za mu rinjayar da ruwaya na Muslim akan ruwaya na Ibn Majah
ba kana ala shartihi ma
sannan abin da ya kasance kan sharadin Bukhari da Muslim an gane babu hadisin a cikin Bukhari da Muslim babu hadisin cikin Bukhari babu hadisin cikin Muslim amma kuma hadisin ya cika sharadin Bukhari da Muslim me ma'anar ya cika sharadin Bukhari da Muslim yawa ka'idojin da Bukhari da Muslim suka sa wajen inganta hadisi an ga irin wannan ka'ida a cikin Ibn Khuzaimah ko a cikin Tirmidhi ko a cikin Ibn Majah Bukhari bai ruwaito ba shine ainihin wannan mai littafin Mustadrak Hakim ke cewa ai ga wasu hadisai nan da Bukhari bai ruwaito su ba amma kuma duk sharuɗan da Bukhari ya bi ya yi aiki da wasu hadisai sun cika a nan shi yasa sai ya littafi da ake kira Mustadrak shi Mustadrak littafi ne wanda Bukhari da Muslim bai ruwaito ba, amma akwai sharuda na Bukhari da Muslim a ciki. Shine haƙiƙin yayin sadar. An gane wannan? To shi ya duba yana ganin tunda dai a cikin Bukhari ga rijal na Bukhari. Rijal na Bukhari suna cikin wannan hadisin. Ga kuma yanda Bukhari ke bi yayi aiki da hadisin. Idan ya zama to irin wannan ka'ida ya cika, sai ya ce to wannan hadisin yana kan sharadin Bukhari da Muslim. An gane?
Na'am.
Duk da wasu malamai suna cewa Bukhari da Muslim ba su taɓa buɗe baki sun ce ga sharadin ba. Bukhari bai taɓa buɗe baki ya ce ga sharadin ba. Haka da Muslim. Kawai mutane ne yau da gobe suna ta bibiyar su. Muna ganin sun yi kaza sai ya zama kaza. In sun yi kaza sai ya zama kaza. Sai suka ce to sahihun ala sharadin Bukhari. To shi yasa aka samu sabani akan wannan. Ana samun saɓani a kan sharadin Bukhari ɗin. Saboda ba su taɓa buɗe baki sun yi magana kan sharadin ba. Na'am.
Hamisar.
Ku gane ku? Hadisin da ya kasance kan sharadin Bukhari da Muslim shi ne na biyar wajen inganci. In ya saɓa ma waninsu. Na shida. Abin da ya kasance a kan sharadin Bukhari da Muslim walam yukhri jahu. Amma ba su fitar da shi ba. Hadisin. Ya kasance a kan sharadin Bukhari da Muslim amma ba su fitar da shi ba babu shi a littafinsu shi ne wanda shi ƙarfin shi bai kai hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ba ko ba lura ba me nake nufi
Bukhari da Muslim ba su kawo shi amma ƙarfin su bai kai wani suka kai littafinsu ba amma wani masalan yi mawallafi ya sa shi a cikin littafinsu misali
wani mawallafi ya sa ya ɗauko hadisin ya ce hadisin nan ina ganin ya cika sharadin Bukhari da Muslim sai ya sa a littafin sa amma Bukhari da Muslim ba su sa a littafin su ba to wannan hadisin bai kai ƙarfin abin da ya kasance na Bukhari da Muslim ba na ka samu karo ana daukar na Bukhari da Muslim haje wancan eh
ma kana ala sharadin Bukhari
sannan sai abin da ya kasance kan sharadin Bukhari
hadisin ma kana ala sharadin Muslim
sannan na shida abin da ya kasance kan sharadin Muslim
tabi'an
na bakwai
ma sahha inda ghairi
abin da ya inganta wajen wani na malamai
Ibn Khuzaima
abin da ya inganta wajen manyan malamai irin su Ibn Khuzaima da Ibn Hibban
malamin kun ala sharadin
wanda bai kasance akan sharadin su ba an gari saboda duk wanda abubuwan da ga malamai sun yi duk wanda ya taba shi da gangan an gane ku to zaka ga yanda malamai za su bi sharadin don wani ya ɗauka kawai kamar da ka ake yi sai lokacin da ya taɓa sai ya gane ƙuranci musamman mutanen da ke shiga cikin fagen hadisi ba fagen su ba ne za ka kawai suna ɗaukar hadisi kawai kamar wasan yara shi wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin kaza musamman irin wanda kawai fiqhu ya karanta bai tsaya ya yi hidima ga hadisi ba ko mutumin da yake usulul fiqhi ya karanta don mutum ya karanta usulul fiqhi ba lallai bane kuma ce yana da ilimin matsalolin hadisi in ya shiga cikin wannan fanni ba tare da ya karanta shi a gaban malami ba sunan shi dan ta'adda malami ne wanda ya karanta lugar larabci sai ya shiga fanni na matsalolin hadisi ko malami ne wanda ya shiga fanni na fiqh kawai sai ya shiga yana karantar da matsalolin hadisi ko malami ne wanda ya shiga fanni na usulul fiqh abin da ya karanta kenan sai ya shiga yana so yayi magana akan matsalolin hadisi in kana so ka samu cikakken dan ta'adda shine wannan
na'am
dan ba karamin banna zai yi ba na'am
lura da wannan matsalolin na zaman tsarin da wani mai da yake magana cewa shi ma mai cikin jikinsa a cikin shi ne ba da yake da shi ne muna kawo cewa abin da ke a cikin sarrafi ba shi ne da ba ma kauye mali
ba magana da mali ba abin da ya kasance kan sharadin Bukhari da Muslim ya fi namuwar daya kuma kowa
ya ce ne wani Bukhari shi ma yi takaliri yake abubuwan sakwaron da kare takaliri ne ma mali don masu takaliri har kwanan ne ya fi
magana to kenan yana so ya lalata addini ke nan gaba daya to in ya ce takaliri to me yake so ya ce me ya manufar shi da haka yana so ne ya fasa kowa ya rasa na fasan gani abin ya wuce a kira shi takalidi ana kira shi al-ittiba shi malamin hadisi yana bin akwai ka'idojin da yake bi wanda wannan ka'ida in ya bi shi hadisi ya inganta ko hadisi bai inganta ba ba a kiran wannan ka dalili a gani kaga ya nuna ya shiga cikin fannin da ba nashi ba dole ya banna yau idan malamin da ba fiqh ba hadisi ya karanta ba sai ya shiga fagen hadisi zai banna wannan jira sun bi a duwa da yake ma bukari ya kwashi a bola kai ka san wannan mutum bai yin jili da addini ka san wannan ba malamin addini bane mutum ne bai yin jili da addini bai ma dace a saurare shi ba kiran bola a cikin addini ya nuna kwata-kwata ba malamin addini bane malami ne mutum banza ne shi kawai an fahimci wannan yawwa in kana so ka gane wayannan bayanan da yake yi wane ne magabatan shi ka san kullum mu abin da kake faɗa kenan irin masu wannan ra'ayi wane ne wa suke bi mu dai duk abin da za mu fara bin abin da yake cikin littafi ne a rubuce an gani rannan nake duba wani littafi na shehu dan bodiyo wallahi na mutu sunan littafi ko sauƙin menene yake magana littafin ne babu a duniya gaba ɗaya babu littafin da yake bukari da muslim inganci ibn shehu dan bodiyo ba kaga she shehu dan bodiyo ba maliki ne ko da wasa ba taba samun malikawa da suke irin wannan manzuru ba to irin wannan karantarwan karantarwa ne wanda ba shi da littafi mai karantarwa mai san rai ne shi ba mutumin kirki ba ne kuma kaga abun mamaki idan wani ya zo yana magana kan usulul fiqh zai ce ni usulul fiqh na karanta wace ku shiga fage na shi ko yanzu yana shiga fagen mutsalawul hadis abinda ba wanda ya karanta da shi mutsalawul hadis ya zo yana karanta da yana dauka karanta da ibnu salah kuma a ce ibnu salah ya faɗi wannan magana duk wannan ka'idar da muka faɗa yana cikin ibnu salah an gane ai yana wasa da kwakwalwar mabiyan shi ne gaba daya gaskiya mabiyan shi yan boko ne ba wai ɗaliban ilimi ba ne da a ce ɗaliban ilimi ne to gaskiya ba za su ba shi dama ya huta ba shi ma in zai karanta sai ya yi nazari saboda ya san in za a fara karatun sai zai irin shi ya yi jaja wurin an gane akar maka Allah abinda kake kaza ai ya saba ma abinda malamai suka ce kai ina ka samu to shi ba mai ja da shi ba mai tambaye shi ina ka samu an lura Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk